الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم جمعة شابيو قاوة رمضان باين جرنا زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا جبو إيدة يبدو لأربعين وان جديد شابقوي ga watan biyar shekara ta 2019. Wannan bawan Allah yana tambaya dangane da cewa idan namiji da mata, bana namiji da matar shi sun mutu rana ɗaya kuma suna da yaran aka raba musu gado, to iyayen suna da rabon juna, bana uwa da uba ne sun rasu sun bar ƴaƴa, amma sun rasu ya ce sun rasu a rana ɗaya. Sharadin idan aka samu magada guda biyu sun mutu a lokaci ɗaya, yana da halaye guda biyar. Hali na farko shine a tabbatar da cewa waɗannan magadan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa. To wanda ba shine ya fara mutuwa ba, to zai gazu wanda ya riga mutuwa. Ko da safan ɗaya ne ya rayu bayan mutuwar wancan, bayan mutuwar wannan da safan ɗaya sai ya mutu, to zai gaje shi wannan rayuwar da ya yi ta wannan safan ɗin bayan mutuwar wannan, to zai zama cikin waɗanda za su gaje shi. Da haka idan sun mutu an tabbatar da cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa, to wanda aka riga shi mutuwa zai gaji wanda ya mutu da farko. Wannan shi ne hali na farko. Hali na biyu kuma a tabbatar da cewa dukansu ɗin a tare suka mutu a lokaci ɗaya suka mutu, ba wani wanda ya riga wani mutuwa a cikinsu ko da da sakon ɗaya, to wannan shi ma babu wanda zai gaji wani a cikinsu. Da haka da wancan na farko cewa idan mutum ya rayu ko da na sakon ɗaya ne, da kuma wannan wanda idan sun mutu a tare babu gado a tsakaninsu, wannan duka malamai sun yi ijimali a kan haka. Da haka an tabbatar cewa a tare suka mutu, ba a samu wani bambanci ba, komi ƙanƙantar shi, to ba wanda zai gazu wani a tsakaninsu. Hali na uku shine ya zamanto ɗaya ya riga ɗaya mutuwa, an tabbatar da cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa, amma ba a san wane ne ya riga ɗaya mutuwan a ciki ba. Amma dai ana da tabbaci da yaƙinin cewa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa. Wataƙila bayan wani ya mutu an ji motsin wani a cikinsu, to amma kuma ba a san waye a ciki ba. To shi ma wannan babu gado a tsakaninsu, domin ba a tabbatar da rayuwar, daga cikin sharaɗin gado shine tabbatar da rayuwar magaji bayan mutuwar wanda zai gada sai an tabbatar da haka sannan gado zai tabbata haka yanzu an san dai ɗaya ya rayu bayan ɗaya amma ba a san wane ne ba da haka babu gado a tsakanin su shi ba sannan hali na hudu zai iya yiwuwa an tabbata wane ya riga wane mutuwa ana da tabbacin haka amma kuma an manta wane ne ya riga din a ciki an sani sannan aka manta bayan an sani din daga shi ma hukuncin su ɗaya da wannan da ya gabata ba a samu tabbacin wane ne ya rayu a bayan wani ba daga shi ma babu gado a tsakanin su amma idan ana da tabbacin cewa wane ya mutu sannan wane ya mutu to wannan gado yana nan ya tabbata a tsakanin su waɗannan su ne halayen da ake samu na mutuwa ta gaba ɗaya zai iya yiwuwa haɗarin mota suka yi a tare gaba ɗaya ko ko a gida ne ya rushe musu su duka a cikin gidan ko kuma ruwa suka faɗa dukan suka mutu ba a da tabbas ko gobara aka yi duka suka kone haka ba a san wane ne ya riga wani mutuwa a ciki ba duka wannan zai zama babu gado a tsakanin su sai an samu haƙiƙanin rayuwar mutum bayan mutuwar wanda zai gada wannan sharadi ne daga cikin sharuɗan gado da haka idan ba a san cewa sun mutu rana ɗaya idan rana ɗaya yana nufin a lokaci ɗaya ne ba a san wa ya riga wani mutuwa ba to wannan shi ne amma idan an san wanda ya riga wani mutuwa wannan babu matsala ko da gwargwaron ƙiftawar ido ne ya rayu bayan wani to zai gaje shi da haka idan mutuwar da suka yi rana ɗaya mijin ya riga matar mutuwa to zai gaji matar za a raba gadon matar za a bashi rabai shi idan kuma matar ce mijin ne ya riga matar mutuwa shi ma za a raba a cire gadon matar ko da ta mutu bayan ya mutu da wasu ɗan lokuta ko mintoci za a raba a cire gadonta sai ya zama wannan gadon nata shi kuma zai sake komawa zuwa ga magadanta ita kuma da za su gaje ta wallahu a'lam wanda yana magana akan matsalar tarbiyya haka matsalar tarbiyya cewa ya ake tarbiyya al'amari ne wanda yake mai faɗi darasi ne mai girma karatu ne mai yawa mutum zai je ya yi ya koyi ya ake tarbiyya ba wai kawai wani abu bane wanda za a ce gashi kawai haka ake tarbiyya ka je ka rinka yi haka tarbiyya ilimi ne karatu ne wanda ya shafi usul da tushe na tarbiyya ta addini malamai sun yi rubuce-rubuce da littattafai masu yawa dangane da hanyar tarbiyyar ɗaya a musulunci da haka ba abu bane wanda mutum zai nemi cewa kawai ya ake yi a faɗa mai da bashi shi ke nan ya gama ya zai ya kama yi tarbiyya ba ta yiwuwa sai da ilimi ba a iya yin tarbiyya sai an yi karatun abin da za a tarbiyyantar ta domin wanda ba shi da abu baya iya bayar da abu sai ka samu abu sannan za ka iya bayar da abin ga wani da haka tarbiyya haƙƙi ne na iyaye tarbiyyar ya cewa kuma suwa suka fi cancanta da tarbiyyantar da 'ya'ya iyaye ko kuma malaman makaranta su ai 'yan taimako ne taimakawa ne suke yi kawai na wani ɓangare na rayuwar tarbiyyar amma nauyin da hisabin da aikin yana kan iyayen da Allah ya azurta su waɗannan 'ya'yan daga kai ka ba da wasu lokuta ne da wasu awoyi a makaranta malamai su kula ma da wannan ɓangaren amma sauran rayuwar gaba ɗaya tana gida ne daga tarbiyya tun asali daga gida ake gina ta shi yasa ana fara tarbiyya ne tun kafin a haifi 'ya'yan da za a tarbiyyantar asasin tarbiyya yana farawa ne kafin a haifi 'ya'yan shi yasa tushe da malamai suke bayarwa na tarbiyya a musulunci sun kasu kashi uku akwai abubuwan da ana yi ne kafin a haifi dan, akwai kuma abubuwan da ake yi bayan an haifi dan a yi a gama, akwai kuma abubuwan da ake yi tun kafin a haifi dan za su ci gaba da tafiya har a gama tarbiyyar dan gaba daya. Daga bangarorin guda uku kowanne akwai, akwai abubuwan da za ka yi kafin ka auri ma uwar da za ta haifi ƴaƴan, sannan a gina akan wasu abubuwa da za su biyo baya. Daga tarbiyya abu ne mai faɗi, amma al'amari ne mai sauƙi ga wanda ya nemi sauƙin a wurin Allah. Shi yasa ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin malaman tarbiyya suke cewa at-tarbiyatu amaliyatun sa'aba lakinnaha sahlatun ala man yassarahu Allahu alayhi. Tarbiyya aiki ne mai wahala, amma yana da sauƙi ga wanda Allah ya sauƙaƙe mai al'amarin tarbiyya. Da haka sai mutum ya nema a wurin Allah daga cikin asasi na tarbiyya da tushe shine addu'a da roƙon Allah. Shi yasa za mu ga addu'o'in annabawa a cikin Alƙur'ani da yawa addu'ar ta shafi tarbiyyar ƴaƴansu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi habli min as-salihin. Haka annabi Ibrahim yake roƙon Allah, Allah ka bani ƴaƴa na ƙwarai Allah tun kafin a sami ƴaƴan. Da haka wannan shine abin da mutum ya kamata ya fara ginawa a kai, sannan kuma ya nemi ilimi dangane da abubuwan da ya wajaba a kan shi a kan tarbiyya. Wallahu a'lam. Muna nan a cikin suratul tahrim, darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 8, za mu tashi a kan aya ta 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
bayan shimfiɗa da surar ta ɗauko na bayani akan al'amarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalan shi a cikin gida, da irin yadda Allah madaukakin sarki ya fuskantar da al'amarin, da irin gargadi da Allah madaukakin sarki ya yi musu dangane da biyayya da kuma ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan sai Allah ya rufe bayanin da kira ga mu'minai gaba ɗaya kowa da kowa da cewa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuba wanda yake cikakken tuba wanda ya kunshi waɗannan sharuɗan da aka lissafa a jiya, wanda shine taubatan nasuha. Allah ya yi wannan kiran kuma ya faɗi sakamakon da zai bayar ga duk wanda ya irin wannan tuban, ya lissafa irin abin da zai bashi shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, abu na farko kenan. Sannan wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, abu na biyu na sakamakon da Allah zai bayar ga wanda ya irin wannan cikakken tuban. Sannan Allah ya mana ishara zuwa ga wani hadari da yake fuskantar bayi a ranar al-qiyama, shine hadarin tsallake sirati da kuma hasken da mutum yake da shi wanda zai samu na ayyuka na ƙwarai a nan duniya, wanda da shi ne zai tsallake siratin. Da irin yadda mu'minai suke addu'a a wannan lokacin cewa Allah ya tabbatar musu da wannan hasken har su samu su tsallake, sai Allah madaukakin sarki ya koma magana kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, kamar yadda ya gabata irin wannan kira ne na girmamawa da Allah yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce ma manzon Allah, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, jahidil kuffara, kai jihadi ga kafirai, ma'ana ka yaƙi kafirai, kai jihadi gare su don ɗaukaka kalmar Allah. Wal munafiqin, haka kuma kai jihadi ga munafiƙai. Waghlub alaihim, sannan ka kautata musu, ka tsananta musu ba na kare ya zama akwai sauki dangane da al'amarin da yake tsakaninka da su wa ma'awahum jahannam Allah ce makomar su kuma a lahira bayan wannan sakamakon da za a yi musu a duniya na azaba ta hanyar jihadi da kuma kautsawa Allah ya ce makomar su ita ce wutar jahannama wa bisal masir sir da wutar jahannama ta zama ita ce makoma ga mutum ranar alkiyama anan Allah ya yi umarni da jihadin bangarorin mutane guda biyu bangaren kafirai wanda dama shi ne asali a jihadi wanda Allah maɗaukacin sarki ya farlanta cewa a yi jihadi a yaƙi kafirai da sharuɗan jihadin da kuma rukunnan shi da malamai suka bayyana a cikin littattafai na fiqhu wanda suke tabbatar da cewa jihadin ba wani al'amari ba ne wanda ake yin shi da ka al'amari ne wanda shari'ar musulunci ta tsara yadda ake yin shi da dokokin shi da kuma ƙa'idojin shi Allah ya ce manzon Allah ya yaƙi kafirai domin a asali a farko Allah maɗaukakin sarki bai yi umarni da a yi jihadi ba Allah ya umarni ne da a ci gaba da kamewa ana yin sallah ana yin ibada babu jihadi a cikin al'amarin al'umma alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala Allah yana cewa a kame ku kame hannayenku ku tsayi da sallah ba farlanta yin jihadi ba sai daga baya Allah ya farlanta jihadi ga al'umma ya zama jihadi ya zama farilla ta wajibi akan al'umma gaba daya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu daka Allah ya wajabta jihadi ga kafirai da dokokin jihadin da sharuɗan shi sai Allah ya umarci manzon Allah da cewa ya yaƙi kafirai yayi jihadi ga kafirai idan jihadin ya kama kuma jihadin yana nan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa ranar alkiyama babu lokacin da za a soke hukuncin jihadi sai dai idan sharuɗan jihadin ba su tabbata ba ka'idojin jihadin ba su tabbata ba to amma anan sai Allah ya ce wal munafiki haka kuma a yi jihadi ga munafikai aka yi umarni na jihadi ga munafikai kuma mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rayuwa da munafikai kamar yadda Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum cewa akwai mutane da suke kewaye da garin Madina da garuruwa da ƙauyaku waɗanda suke munafikai ne akwai ma waɗanda suke a cikin garin Madina waɗanda suke munafikai ne wanda ba ku san da su ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a taɓa samun lokacin da ya fito da rinduna za a je a yi jihadi a yaƙi kafirai ba a yaƙi munafikai ba an fito za a yi yaƙi da rindunar munafikai daga haka manzon Allah ya ci gaba da tafiyar da su har manzon Allah ya bar duniya har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi sallah ga wasu daga ciki idan sun mutu a hukuncin cewa suna cikin muminai suna tare da musulmai ana al'amura na addini da su sai da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi sai da Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsayuwa a kan gawarsu ko kabarinsu idan sun mutu da haka a nan Allah ya umarni da yaƙi da haka sai ya zama jihadin kashi biyu ne akwai jihadin bisinan bisaifi wassinan akwai jihadi na makami takobi da bashi wanda za a fito a yaƙi akwai kuma jihadi bil lisani wal hujja akwai jihadi kuma na baki na tsayar da hujjoji da dalilai da kuma ilmantarwa da haka wancan jihadin kashi na farko na makami da yaƙi shi ne wanda Allah ya farlanta shi a kan kafirai wanda za a yaƙi kafirai da shi jihadin hujja da dalili shine jihadin da za a yaki munafikai da shi, wannan kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gudanar da rayuwar shi akai. Sai ya zama aikin manzon Allah shine tafsirin wannan aya na jahidil kufara wal munafiqin, manzon Allah wa'ansan ya yaƙe su da makami, waɗannan kuma ya yaƙe su da hujja da dalili. Da haka ana yaƙar munafikai ne, jihadin munafikai ana yin shi ne da hujja da dalili, kamar yadda yake a wancan lokacin, haka kuma yake ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Akwai wanda suna cikin musulmi da sunan musulunci, amma su ne masu tayar da shubuhohi a cikin addini, masu kawo abubuwa waɗanda za su sa shakka a cikin addini. Yau ya ɗauko wancan shubuha, gobe ya ɗauko wancan shubuha. To wannan jihadin da Allah ya wajabta ma al'umma a kan wannan shi ne jihadin raddi a kan waɗannan shubuhohin da kuma warware su da mayar mai da martani dangane da wannan aikin da yake aikatawa. To wannan shi ne jihadin da Allah ya ɗora a wannan babin. Waɗancan kuma kafirai su kuma su ne Allah ya ɗora jihadi na makami da yaƙi a kansu idan sharuɗan jihadin sun tabbata. Da haka da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, kowanne da irin jihadin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi a kan shi da wannan. Sai ce waghlub alaihim, ka kautasa musu, ma'ana kada su rinka samun kautasawa daga gare ka. A wuri ɗaya kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة كي كرا ذواق عن يرقبن جزن كذا حكمة دكما وعذيني كو أناكما أنت واغلظ عليهم شيسا وإنسما لما أنت في ذلك فسر واغلظ عليهم سكتي أبن دعكين في واغلظ عليهم في الحدود سومنا فكيكينا ككوت سامس أورنس أيربس لحد ككوت سامس kaka ji rahama a gare su idan sun aikata wani abu na haddi, to a tsayar musu da haddin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni. Da haka shi ne ma'anar waghlub alaihi, sai zama kautasawar a nan ana nufin munafikai, ba wai ana nufin gabaki ɗaya hadda sauran kafirai ba. Domin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kafirai akwai tausasawa a cikinta. Manzo Allah yana tausasa ma kafirai wurin mu'amala, hatta waɗanda suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yana karɓan su da girmamawa. Wasu ba manzo Allah yana musu kyauta, yana musu ihsani, har kyautar da ihsanin ta sa su mutunta saboda irin karamci da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna musu. Kinan sai zama waghlub alaihim, ba wai ana nufin kowa da kowa ba. Wanda ya cancanci kautasawan sai a kautasa mishi kamar munafikai da sauran waɗanda suka sifanci da irin wannan sifofin, a kautasa musu a wurin mu'amala ko kuma a kautasa musu a wurin tsayar da haddi idan sun aikata wani abu wanda ya shafi keta haddin Allah subhanahu wata'ala. Sai zama shi ne ma'anar waghlub alaihim. A nan waɗannan hukunce-hukuncen guda biyu Allah ya bayar da su ne na azabar su ta duniya, a yi jihadi a kashe na kashewa, a raunata na raunatawa, a kame na kamewa a matsayin ganimar yaƙi. Duka wannan yana ƙarƙashin azabar Allah da yake musu a nan duniya. Sannan a wurin haddi a tsayar musu da haddi wanda ya dace da su, a kautsa musu shi ma yana cikin azabar Allah a nan duniya. A lahira kuma sai Allah ya ce wa ma'wahum jahannam, makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir. Wannan makomar kafirai umuman gaba ɗaya kenan, amma su munafikai sai Allah ya sake nuna azabar tasu ma ta wuta nan. Allah ya ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar, munafikai suna can mataki na ƙololuwa na ƙarƙashi a cikin wutar jahannama ɗin, wanda matakinsu kenan ya wuce mataki na sauran kafirai, saboda su suna cikin masu imani, suna sauraron Al-Qur'ani, suna ganin karantarwar addinin musulunci a aikace, amma duk da haka kuma suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama azabar su ta sha banban da azabar sauran kafirai waɗanda ba su riga sun matso kusa da addinin sun ga haƙiƙanin yanda yake ba shi ne sai zama suke darkil asfal minan nar sauran kafirai kuma wa ma'wahum jahannam wa bittal masir tir da wutar jahannama ta zama ita ce makomar bawa ranar alƙiyama
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين
الله ما دوكتين سركي يتي ضرب الله مثلا للذين كفروا الله ما دوكتين سركي يا بغى مثالي نوعا نسك كافر سيما الله مثالا وعا نسك كافر سيما الله الله يتي شيني مثالا امرأة نوح وامرأة لوط ما ترى النب نوح عليه السلام da kuma matar annabi Lut alaihi salam wayannan matan guda biyu Allah ya bada misalin su dangane da abin da ya shafi kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan misalin yake so yayi magana akai ko abinda misalin ya kunsa shine tabbatar da cewa alaka tsakanin wani da wani ba ta iya kubutar da mutum ta tsiratar da shi daga azabar Allah shi ne abinda misalin yake so ya tabbata daga misalin Allah yana buga misali dangane da cewa alaƙar wani da wani ba za ta amfane shi ba ranar alƙiyama matuƙar bai yi abinda zai iya kubuta ba shi ne manufar misalin daga Allah ya ce ya Allah ya buga misali wanda yake tabbatar da cewa wani baya amfanar wani ranar alƙiyama da matar annabi Nuhu da kuma matar annabi Lut alaihi wassalam su waɗannan matan guda biyu Allah ya ce kanata tahta abdaini min ibadina salihain sun kasance a ƙarƙashin igiyar auren waɗansu bayi guda biyu daga cikin bayinmu salihai na ƙwarai ma'ana sun kasance a ƙarƙashin waɗannan annabawan daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sure annabi Nuhu da annabi Lut sai Allah ya ce fa khanatahuma amma sai suka ha'inci waɗannan bayin namu guda biyu ma'ana suka ha'inci annabi Nuhu suka ha'inci kuma annabi Lut kowanne matar shi ta ha'ince shi abinda ake nufi da ha'inci a nan shi ne suka ƙi yin imani da su a addininsu suka kafirce musu duk da cewa su ɗin su ne Allah ya aiko zuwa ga al'ummarsu kubutar da su amma matansu suka ƙi yin imani da su babu wani ha'inci sama da wannan wannan shi ne babban ha'inci da haka Allah ya ce fa khanatahuma sai suka ha'inci waɗannan bayin namu salihai falam yughniya anhuma min Allahi shay'an da haka su waɗannan bayin namu su biyu salihai duk da cewa suna cikin min ibadina salihain amma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an ba su iya amfanar da su waɗannan matan nasu da komai a wurin Allah ma'ana ba su iya kubutar da su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba duk da cewa su suna da daraja a wurin Allah suna da matsayi a wurin Allah suna da ɗaukaka a wurin Allah sannan kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da su a duniya su ne matansu amma ba su iya amfanar da matan da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne falam yughniya anhuma min Allahi shay'an malamai tafsiri suna cewa abinda matar annabi Nuhu alaihi salam ta yi wanda shi ne ma'anar fa khanatahuma shi ne khiyana da ta yi ma annabi Nuhu shi ne tana sanar da mutanen shi cewa yana da taɓin hankali yana da hauka daga cewa da suke yi majnunu wazdudin cewa mahaukaci ne annabi Nuhu da haka daga wurin matar shi ne suka samu wannan al'amarin ita take ƙara tabbatar musu da cewa yana da matsalar kwakwalwa da haka Allah ya kira ta da cewa fakanata huma walasu malamai suka ce abinda take yi shine idan mutum yayi imani da annabi Nuhu alaihi salam a asirce sai ta je ta tona a wurin manyan gari cewa wane ya zo yayi imani shine ha'incin da take ma annabi Nuhu shine ma'anar fakanata huma da haka sai a kama mutum a yi ta'azabtar da shi bayan kuma ba wanda ya san da imanin shi daga shi sai annabi Nuhu alaihi salam da haka wannan shi ne suka ce yana daga cikin ha'incin da take yi ma annabi Nuhu alaihi salam ita kuma matar annabi Nuhu alaihi salam ta kasance idan ya yi baki yana ɓoye baki idan sun zo saboda mummunar ɗabi'a da mummunar hali na mutanen shi da aka sai ta je tana tona asiri cewa akwai baki akwai wasu sun zo gidan akwai baki a ɓoye a gidan sai ta je ta tona su kuma su zo da neman sai sun yi alfasha da waɗannan bakin da aka wannan yana daga cikin khiyanar da take yi ma annabi Nuhu a annabi Lutu alaihi salam da aka sai Allah ya sifanta su su biyu ya ce fakanata huma sai suka ha'inci waɗannan bayin namu salihai guda biyu da haka falam yughniya anhuma min Allahi shay'an basu iya amfana musu da komai basu iya amfanar su da komai a wurin Allah wa qila sai a ce musu ko kuma za a ce musu ranar alkiyama idan an tashi udkhulun nar ma'a ad-dakhili wa qila udkhulun nar ma'a ad-dakhili za a ce musu ku shiga wuta ko biyin ma'ana da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu ku shiga wuta ma'addaƙili da tare da masu shiga wuta duk da cewa ku matan annabawan Allah ne wannan ba zai hana a ce muku ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ba da haka yanda azabar Allah a nan duniya da ta zo ba a kuɓutar da ku daga azabar Allah ba lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufana Allah bai kuɓutar da matar annabi Nuhu ba hatta matar shi an nutsar da ita a cikin wannan azabar da halaka haka annabi Lutu lokacin da aka saukar da azaba hatta matar shi illam ra'atuhu kanat min al-ghabirin illam ra'atuhu qaddarnaha min al-ghabirin har matar Allah ya ce mun kaddara ta cikin waɗanda za a halakar da su gaba daya da ta duka sun halaka a nan duniya da azabar Allah haka kuma a ranar al-qiyama Allah zai tayar da su ya shigar da su wuta su sake dawwama a cikin azabar Allah da haka wannan misali ne Allah yake bugawa da cewa alaka ba za ta amfanar da wani a gaban Allah ranar alkiyama ba shi yasa Allah ya kawo misalai da yawa a cikin alkur'ani dangane da wannan Allah ya kira ta da cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da haka duka wannan kowa yana neman yadda zai kubutar da kanshi ne ba wanda zai amfanar da wani haka kuma Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ku ji tsoron wani wuni shine ranar alkiyama ranar da wani rai ba zai iya amfanar da wani rai da komai ba haka Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah ranar da wani rai bai isa ya amfana wa wani rai da komai ba ba wani abu da zaka iya mallaka ma wani baka mallaki komai ba ballanta na ma ka mallaka ma wani a wannan ranar al'amarin gaba ɗaya a hannun Allah yake haka Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi yawman la yajzi walidun aw waladi wala mawludun huwa jazin aw walidihi shay'an ranar da uba ba zai iya amfana ma ɗan shi da komai ba ranar kuma da ɗa ba zai iya amfanar uban shi da komai ba inna wa'dallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne ba zai saba ba da haka babu wani wanda zai iya amfanar wani idan akwai wani wanda zai iya taimakon wani a ranar alƙiyama miji ne da zai iya taimakon matar shi da ya rayu da ita a matsayin matar shi ya taimake ta ya kuɓutar da ita amma duk da haka mijin ba kuma wanda yake mai matsayi mai daraja mai ɗaukaka a wurin Allah amma Allah ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an, daka ba abin da za su iya amfanar da su a wurin Allah, ba wani abu da za su amfana da shi duk da kasancewar su suna da kusanci da wannan wa'annan annabawan na Allah. Sai zama misali ne Allah ya buga a nan wanda yake tabbatar da cewa kowa shi zai kufutar da kanshi a ranar alkiyama, kowa shi zai yi abin da zai tsiratar da kanshi a ranar alkiyama, sannan kuma a wuri ɗaya gargaɗi ne ga su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'ana kada ku ta kankance cewa ku matan annabi ne, kada ku saki jiki cewa ku matan annabi ne zama ba ku aikin da zai kubutar da ku daga azabar Allah. Ku ga yadda azabar Allah matan annaba wannan guda biyu ba su iya kubutar da matansu daga wannan azabar ba. To da haka kuma kada ku dogara da wannan matsayin da kuke da shi, da wannan alaƙar da kuke da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku tabbatar da cewa aikin mutum shi ne abinda Allah maɗaukacin sarki yake lura da shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu, duk wanda aikin shi ya sa yayi baya to dangantakar shi ba za ta sa yayi gaba ba, cewa shi ɗan wane ne ko jikan wane ne ko menene matsayin shi, wannan ba zai taimaka mai da komai a wurin Allah ba. Shi yasa kowa dole ne ya dage ya yi aiki ko da shi wane ne, kamar yadda mai magana yake cewa lasna wa in kunna dawi hasabin yawman ala al-ahsabi nattakil nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'ala mithla ma fa'alu, yace mu koda muna da dangantaka, muna da alaka, muna da dangi, to ba ma dogara da wannan dangantakar ko wannan alaka, ba mu taɓa dogara da ita ba ko kaɗan, muna yin aiki ne kamar yadda su ma magabatan namu suka yi aiki, wanda muke alfahari da su ɗin mu ƴaƴan wane ne jikan wane, to mu ma muna yin abin da su ma suka yi ne, shi ne na bini kama kanat awailuna tabni wa naf'ala mithla ma fa'alu, abin da suka yi mu ma muke ƙoƙarin mu aikata, to da wannan ne mutum yake iya samun kubuta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma daga lokacin da mutum ya fara tunanin shi ɗan wane ne jikan wane ko su mabiya wane ne ko su kaza ne, daga ko sun yi ko ba su yi ba za su tsallake, to wannan ya jefa kanshi zuwa ga halaka. Matuƙar dai yana karanta Alƙur'ani yana ganin irin waɗannan misalan da Allah maɗaukacin sarki yake bayarwa, to zai tabbatar da cewa duk wanda ya dogara da wani abu, sawa'un ko da mutum ne ko mala'ika ko annabi, to ya tabbatar da cewa ya dogara da abin da ba zai kai shi zuwa ga tsira ba. Abin da zai dogara da shi shi ne aikin da wannan wanda ya dogara da shi ɗin yake yi, domin shi ma ya samu irin abin da ya samu. Daga wannan misalin na farko ya kunshi magana akan dangantaka da alaƙa ba ta iya kubutar da mutum matuƙar bai yi aikin da zai sa Allah ya kubutar da shi ba.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
Misali na biyu, Allah maɗaukacin sarki a nan ya buga misali shi kuma ga ɓangaren waɗanda suka yi imani. A can an yi misalin waɗanda suka kafirce suna ƙarƙashin bayin Allah na ƙwarai, a nan kuma an buga misali na waɗanda suka yi imani suna ƙarƙashin faziran bayin Allah kafirai. Allah ya ce wa daraballahu mathalan lilladhina amanu, Allah ya buga misali na misalin waɗanda suka yi imani. Misalin shi ne imra'ata fir'aun, misalin matar fir'auna, iz qalat, lokacin da take cewa rabbi ibnili indaka baitan fil janna, ya ubangiji ina roƙonka ka gina min gida a cikin aljanna, wa najjini min fir'aun, kuma ina roƙonka ya Allah ka kubutar da ni daga fir'auna, wa amalihi kuma ka kubutar da ni daga irin aikin fir'auna na kafirci da kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma daga irin azabar fir'auna da yake azabtar da masu imani Allah ka kubutar da ni daga wannan azaba wa najjini min alqawmi adh-dhalimin kuma Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka kubutar da ni daga mutanen da suke azzalimai ko waɗanne azzalimai ne sawa'un fir'auna ne ko sauran azzalimai da suke rayuwa a bayan ƙasa gaba ɗaya ya Allah ka tseratar da ni daga wannan sharrin na azzalimai a nan an kawo misalin matar fir'auna ba ce ta yi imani ba ko mai imani ce ita sai aka faɗi wani aiki daga cikin aikin da take yi wanda wannan aikin yake tabbatar da imaninta da kuma cikar imanin da take da shi da Allah domin yanzu ba tana cewa na musulunta ba ne ko na yi imani da annabi Musa yanzu imanin ya kai ga neman aljanna ne ma take yi kai tsaye a wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah ka gina min gida a wurinka indaka a wurinka ba wai kowace aljanna ba mana aljanna maɗaukakiya wadda take kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa waɗansu malamai suka ce shi ne take nufi da cewa indaka ka gina min gida a wurinka mana aljanna ta take kusa da Allah subhanahu wa ta'ala ta sami irin wannan matakin na ƙololuwa shi ne abinda take fata daga imani ya kai matuƙa kenan ya kai ƙololuwa cewa matar fir'auna ta zama mai imani wanda take roƙon aljanna maɗaukakiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan take roƙon Allah ya tsare ta daga sharrin aikin fir'auna da kuma azabar da yake yi ga bayin Allah mu'minai wannan shi ne misalinta daga misali na biyu yana nuni akan cewa kasancewar mutum yana ƙarƙashin faziri kafiri lalatacce wannan ba uzuri ba ne ya zama fasiki faziri lalatacce a wurin Allah Allah ba zai karɓi wannan uzurin ba idan matar fir'auna wanda shi ne mafi kangarewar bayin Allah a bayan ƙasa ta zama mai imani to dan kana ƙarƙashin wani mutum dan kana ƙarƙashin wani mai gidanka ko wani oganka ko wani wurin aikinka an ce dole sai ka yi kaza ko sai ka yi abinda saban Allah ne ka zulubi ka yi abinda Allah baya so to baka da wani uzuri a wurin Allah in dai matar fir'auna za ta kangare ma fir'auna ta yi imani da Allah a daidai lokacin da fir'auna yake soke masu imani da Allah ta yi imani da Allah ta tafi a haka to wani uzurin kasancewar ka ƙarƙashin wani wanda yake mai mara kirki ko mara imani ko mutumin banza wannan ba ka da wani uzuri da za ka iya kafa hujja da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka a nan an ba da misali na mutuniyar kirki 'yar aljanna ta ƙwarai a ƙarƙashin mafi kangara na bayin Allah subhanahu wa ta'ala a can kuma an ba da misalin kafirai fasikai a ƙarƙashin bayin Allah mafiya ɗaukaka mafiya darajar bayin Allah a bayan ƙasa wannan har yanzu zai tabbatar mana da cewa alaƙa ba ta iya amfanar da mutum da komai kafircin fir'auna da matakin da ya kai na cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi ne wanda aka samu a cikin bayin Allah a bayan ƙasa wanda yake da'awar shi ne Allah kai tsaye amma duk da haka a ƙarƙashin shi matar shi da take ƙarƙashin auren shi Allah ya tabbatar da cewa ta yi imani da Allah wannan kuma yake ƙara tabbatar mana da cewa shari'a gaba ɗaya a hannun Allah take wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya ɓatar da shi wanda kuma ya ɓace babu wanda ya isa ya shiryar da shi idan wa'azi ne a cikin annabawa babu wanda ya kai annabi Nuhu alaihi salam amma ya gama duka matar shi tana nan akan kafirci ba ta yi imani da shi ba Allah labari yake bayarwa dangane da abinda annabi Nuhu yake faɗa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira su da daddare, na kira su da rana. Thumma inni da'awtuhum jihara, sannan na kira su a bayyane. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, na bi ɗaya bayan ɗaya a asirce na yi duk wata hanya ta wa'azi da ake yi. Annabi Nuhu yayi da rana, yayi da daddare, yayi ɗaiɗaiku, yayi a fili a bayyane, yayi a ɓoye a asirce ɗaya bayan ɗaya, duka ba wanda bai gwada ba. Amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan. A ce ɗan kaɗan ɗin ma kuma babu matar shi, babu ɗan shi, duka a haka suka mutu. Da haka shari'a a wurin Allah take, idan kana cewa ihdinas siratal mustaqim, a cikin sallah ka rinka hararo da wannan ma'anar, ya zama kullum da gaske kake yi shari'ar, kake nema Allah ya shiryar da kai. Ba wai kawai faɗa da baki ne kawai ka ce ihdinas siratal mustaqim ka wuce ba. Da haka waɗannan ayoyin guda biyu ko waɗannan misalan guda biyu suna tabbatar mana da cewa duk wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye, wanda kuma duk ya ɓace babu wata hanya da za a iya shiryar da shi. Wannan shi ne misali na biyu da Allah ya bayar a nan. Misalin mata biyu a ƙarƙashin annabawa da kuma mata mumina a ƙarƙashin mafi kafirci a bayan ƙasa. Sai Allah ya ba da wani misalin kuma na daban bayan waɗannan.
Wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الله تعالى ومريم سنتي زم ولو عطفيني أكن آية متقبات وضرب الله مثلا Maryam ibnata Imran. Haka kuma Allah ya buga misalin Maryam ƴar Imran alayha salam, allati ahsanat farjaha, wadda ta tsare ta kiyaye al'auratta, ma'ana ba ta yi wani abu na fasikanci ko fajirci da saban Allah subhanahu wata'ala ba, sai zama wannan kaman mai da martani ne dangane da Yahudawa waɗanda suke zarginta da fasikanci. Daka Allah ya kira ta da cewa ahsanat farjaha, wadda ta tsare al'aurata ba ta yi fasikanci ba. Fa nafakna fihi min ruhina, sai muka busa mata daga cikin ruhinmu, kana muka busa mata wani ruhi daga cikin ruhinmu, kamar yadda Allah yake busa ruhi a jikin kowane gangar jiki na ɗan adam idan Allah zai halicce shi. Kamar yadda manzon Allah ya ce thumma yunfakhu fihi ruh, lokacin da mutum yake cikin mahaifa, to haka ita ma muka busa mata daga cikin ruhinmu. Allah ya aiko mala'ika Jibril alayhi salam ya zo zuwa gare ta, da ta gaishe take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya, yace ni manzo ne daga wurin Ubangijinki, Allah ne ya aiko ni in zo in kawo miki kyauta, in kawo miki wani kyauta na wani ɗa wanda yake tsarkakaccen ɗa. Da haka a nan mala'ika Jibril da ya zo ya busa a cikin wuyan rigarta, shi ne fa nafakna fihi min ruhina, muka yi busa ga Maryam alayha salam daga ruhi daga wurin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ruhun minhu, annabi Isa shi ma ruhi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda kowane rai shi ma ruhi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, daga annabi Isa ruhi ne daga wurin Allah kamar yadda kowane rai yake, daga shi ba Allah bane ba kuma ɗan Allah bane. Daga Allah ya turo mala'ika ya yi busa, shi ne falafakna fihi min ruhina, wa saddaqat bi kalimatin rabbiha, kuma Maryam alayha salam ta gaskata kalmomin Ubangijinta, ba na saƙon da mala'ika ya zo mata da shi na cewa inna ma ana rasulu rabbik, ni manzo ne daga wurin ubangijinki. Wasu malamai suka ce shi ne ake nufi wa saddaqat bi kalimatin rabbiha, sai ta gaskata wannan kalmar da mala'ika Jibril alaihi salam ya faɗa mata, ya zama ta yadda cewa ɗan saƙo ne shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗansu kuma suka ce bi kalimatin rabbiha ana nufin shi annabi Isa ɗin alaihi salam da Allah ya yi mata kyautar shi, shi ne wa saddaqat bi kalimatin rabbiha, domin an kira shi da cewa wa kalimatin minallahi, kalma ne shi daga Allah. Da haka sai aka ce wa saddaqat bi kalimatin rabbiha, sai zama ta gaskata annabi Isa alaihi salam. Wa kutubihi, kuma ta gaskata littattafan Allah, ta gaskata abinda Allah ya saukar na at-taura da injila, ta yadda da su, ba ta ƙaryata littattafan Allah ba da Allah ya saukar. Wa kanat min al-qanitin, kuma ta kasance ita Maryam alayha salam tana daga cikin masu ibada da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka mata ce wadda take mai da'a, mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda Allah ya bata matsayi mai girma a wurin shi subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzo Allah yake cewa kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minar nisa'i illa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim. Manzo Allah yace mazaje da yawa sun samu matakin kamala, sun kai matakin kamala, amma a cikin mata ba a samu waɗanda suka kai matakin kamala ba sai Maryam ibnatu Imran. Ita wannan Maryam da Allah ya faɗa a nan, sai ta biyu kuma shi ne Asiya bintu Muzahim, Asiya matar Fir'auna, ita misali na biyu kenan. Da haka waɗannan guda biyun manzon Allah ya ce su ne mata waɗanda suka kai matakin kamala a cikin mata, amma akwai mazaje waɗanda suke da kamala da yawa a cikin maza, amma a mata waɗannan guda biyun su ne suka kai mataki na kamala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da wannan ne waɗansu malamai suke da'awar cewa akwai annabta a cikin mata, amma kamalar manzo Allah ba yana nufin kamala na matakin annabtaka ba ne. Da haka babu annabawa, babu annabiya a cikin mata, kamar yadda wannan shi ne kaulin jumhur na malamai wanda suka tafi akan cewa sun kai mataki ne na siddiƙiyya, kamar yadda Allah ya faɗi ita Maryam alaiha salam cewa mar masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa, ma hayfiyar annabi isa alayhi salam siddiqa ce. Da haka matakin siddiqiyya shine mataki na kololuwa wanda daga shi sai matakin annabta. Da haka basu kai mataki da za a danganta su zuwa ga annabta ba. Da haka su dai kamala sun kai mata, suna da kamala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa. Ya zo a waɗansu riwayoyin hadisan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa su biyun nan duka suna daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aljanna ranar alkiyama. Da haka wannan yana da kaɗan daga cikin misalan da Allah maɗaukakin sarki ya buga a cikin alƙur'ani wanda akwai darussa masu yawa a ciki. Misalan da Allah yake bugawa suna ɗauke da darussa masu yawa. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta littafi Amsalul Qur'an, misalai da aka kawo a cikin Al-Qur'ani wanda suke daban-daban, ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin ulumul Qur'an, ilimin da ya shafi Amsalul Qur'an. Misalan da Allah yake bugawa menene darussan da suke cikin misalan, menene fa'idodin da za a fa'idanci da su da waɗannan misalan, domin Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alim. Misalai ne muke bugawa a cikin Al-Qur'ani ga mutane, amma ba waɗanda suke gane waɗannan misalan, su fahimci abin da ake nufi da waɗannan misalan, sai waɗanda suke masu ilimi, masu fahimta, su ne suke gane misalan da Allah yake bugawa a cikin Al-Qur'ani. Da haka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya amfana da mu da abinda muka ji, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.